Musa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
A ko'ina a fadin duniya musulmi na sallatar kwanaki 10 na watan Zulhajji na kalandar addinin Islama da ake kira sallar layya domin tunawa da ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya fanshi annabi Isma'ila da rago wa annabi Ibrahima babansa da ya samu umurni ta hanyar mafalki inda aka yi masa wahayi domin ya yanka dan nasa. Bayan musulmi sun yanka dabbobin su, na nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin malaman addinin Islama ma koyaya ya kamata su musulmin su yi da naman dabbobin da suka yanka na sallar da ta wuce
wanda Allah ya ba abele da zai yanka ya yanka aka gashi daga inda kai yanka dai ka dauki wannan sunna to abinda aka so a wajenka naman nan ka samu ka raba wato ka ci saura ka ba bayan Allah saura wanda bai yi ba kun ba irin yadda muka yi ba din cewa balan ya aika ma ni kai ma ka alkume amin ake so a dai bayan Allah wanda gashi yi wani ba samu yi ba wato a ba su amma ba iyakawa gurgurdan hali ne dai aka ce kai wato ka ci da iyallanka ka shi da bayan Allah abubuwa ne wanda suke sun gudana wato za a ga sa da ga rashin nan da bai yi kon sannan a yanka sannan ai wannan sadakokin amma wadanga ba wajibi ba ne yin haka shi dai abinda a sunna a ga cewa kun Allah baka dama kai wannan yankan da kai wannan ibada shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai shikenan dama Allah ba yana nuna nama ba ko yana nufin ko wani jini a abinda ke so dai ai abu saboda Allah alkar da zuciya ayi sannan ya kai din nan kuma alalaba bayan Allah gurgurdan hali wannan shi ake nema bai ba dole bane sai an kon amma dai abin ya gudana ne haka din wannan labar ba a ce sai kasawa bibi ko kuma wani kaka ko ka canye gaba dai ko ka ba su gaba dai wasu malamai suna nuna cewa ya kamata ka samu ko da kai kashi uku ne dai gaba da kashi dai saraka wato kai ma ka kashi biyu da iyallanka wannan amma dai fa wato abinda muke son a gane akwai abinda a farilla akwai abinda a sunna akwai abinda a mustahabi wato abinda a farilla in ka in baka yi shi ba to ka sani ka bata aiki baka da lada wannan aikin wato misali kaga ita dai layya sunna ce layya sunna annabi ce annabi ya sunna ba a ce farilla bane ko an ce farilla kenan ko sai yayi a sunna ce kuma sunnan nan wanda Allah halin shi to sannan bayan kaidin shi ko wajen laban naman shi ko musahabi na ka diba ka wasu bayan Allah ma'ana kenan an so in ma baka diba baka baka yi kaccaye ba a ce wallahi laye ka fitai ba in kuma ka dauke ka ba san sai gaba dai ba a ce laye ka fitai ba kenan ma'ana dai an so ka diba ka ba bayan Allah don akwai wani bai da halin shi da akwai wani bai da halin shi ka ali ka halanta mai da rai to wannan shine musahabi amma a yanka wannan shi
ne ga mutane musulmi wadanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore ma halin sayan dabba da suke yankawa washe garin Kammala hawan Arfa da musulmin da suka je aikin hajji ke yi to koyaya wanda bai samu damar yanka dabbar ba a ranar sallar Idi zai yi bayan washe gari ko kuma kwanaki kalilan ya samu kudin sayan dabbar da zai yanka wannan ita ce tambayar da nayi wa wani malamin addinin Islama
alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Alfa Hassan Hashim to bismillahirrahmanirrahim الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي دي يا kamar sauran dukkan ayyukan ibada ne yana da shurutu siha yana da shurutu qubul to daga cikin shurutu siha layya ya zamanto a cikin bahimatul an'am kamar tumaki awaki raguna da shanu wannan sharadi ne na biyu ya zamanto an yi shi a ranar 10 ga wata to ranar 10 ga watan nan kuma ya zamanto an yi shi bayan sallah bayan limami ya kare sallah an kare sallah to bayan wannan ne za a yanka wanda Allah ya sa bai samu ba a ranar 10 ga watan nan to in ya samu ranar 11 da 12 duka lokutan layyane wani kauli har da 13 ga wata duka mutum in ya samu ya yanka layyar shi wato yana da ladar layya ya samu yin layya a cikin wannan kwanaki mu ce 10 da 11 da 12 wani kauli har da 13 idan ya ce 11 ga 10 ga wata 11 12 ga wata to shi kenan ba layya bane ba layya bane tunda layya wani aiki ne na ibada wanda yake da lokacin da ake yin shi kowane aiki ibada yana da lokaci da wuri da ake yin shi to shi layya lokaci ne wato shine a cikin 10 ga wanga wata da 11 da 12 gare shi shine lokaci ne kenan in ba waɗannan lokuta ne ba to ba layya bane kamar mu wannan nama ta wannan mutum yake kiyaye shi yana da bambanci da layya
a shekarar bana an gudanar da sallar layya a cikin watan nazul hajji ne a cikin wani matsanancin halin karayar tattalin arziki wa kasashen duniya sanadiyar cutar coronavirus ta mashako da ta gama duniya da ma ta hana jama'ar musulmi barin kasashen su domin gudanar da aikin hajji a kasar Saudi Arabia Haruna Mammana bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai niki dole
shirin bi o e Hausa kasuwa a kai niki dole
Jama'a barka ku da saduwa da mu a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole da muke kawo muku mako mako wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar a yau shirin yana kasuwar kayan gwari dake unguwar Sasa a cikin birnin Ibadan wadda aka kafa imanin shekaru 40 da sun ka gabata ku biyo mu cikin shirin ku ji yadda ta kaya a kasuwar kayan gwarin dake Sasa Ibadan
ya dawo ya ino la sai mani abalata ire la fadin bibe daga dubu shi da duburu da 250
ina sunanka
Muhammadu Nuruddini
to naji kana tallar wannan tomato ko
eh
to wannan tomato daga ina ake kawo shi
daga Oyuwanga kawshi
to nan wake sai da wannan kwando
2600 an ka sayar amma yanzu 250
to ya rage kudi kenan yanzu
eh
me yasa ya rage kudi
ai sun daga gona shi yawa ne daga gona
to wancan karamin kwando fa
wancan jaka shira
da nan wake sai da irin sa
2000 ne muka sara irin sa da
to yanzu shi ma ya rage kudi
eh
to jama'a na zuwa su sai
ina sai da yawa kadan
kuma kana sai kwando nawa manya a rana daya
eh yana sai da yawa
sai da kwando goma rana daya
eh
to shi karamin kwando nawa kake sai su a rana daya
shi mai ya fi goma
ya ce rana ce ka fi ciniki
ya ranan jima ko talata
saboda mi
a saboda weekend ne
wada wagi she ke fadi da wada gishe me yake nufi wada wagi she abin nake hodi da wada wagi she saboda mata an sun ka tawo su tambaye ni abin da nake saisuwa sai an ga musu abin da nake saisuwa wannan yaren yarbanci yaren yarbanci ne wannan da hausani maka to ina sunanka sunana da har gurayo kake da wannan tomatar ni a da wannan tomato gabana daga ina kake kawo shi daga kasar Boko a kasar Benue can aka kawo shi nawa kake sai da wannan kwando yanzu to yanzu wannan kwando muna amsa farashi 8,000 a kowane kwando ba a dan hawa ne hawa da sabka ne da gangara a koran da ake saisuwa har 12,010 a koran da aka saisuwa har 5,000 za a sai da shi abin da kasa take shi to me yasa ya rage kudi yanzu to yanzu abin da ta rage kudi saboda wani ya wallahi kaga ajiya ba a sarke shi da yawa ba yau kuma kan yana da yawa a kasuwa shi yasa an ka rage mishi kudi ga kwandon can da sanyi shi kuma me yasa yayi sanyi shi kuma me wannan sanyi abin da ta cikin mota ne saboda in wajin mota ya kare shina iya samun matsala ya samu sanyi wannan kudin sa guda da wannan da yake da busasshe kudin sa guda da busasshe ba shi shina da rangwame da shi shina da rangwame saboda shi ana iya sai naira 2,500 zuwa 4,000 da 4,000 eh ya ga ake sai irin wannan kamar yanzu kwando nawa kake sai da a yi ni a eh Allah yana sai da kanar kwando 100 har 150 ina sai suwa
in kullun
niki kullun
to kuna sai suwa bashi ko kudi hannu
shi ka sai ita zuwa ta wannan kasuwanci ana yi ba ta yi wa a ce ba bashi sai dai wurin da mun ka saba shi muna ba su bashi kun ba ku samu matsala wurin an sai kudi matsala in Allah da za su kawo mana kudin kuma shekara da shekaru muna yi da su
kamar shekara nawa kana wannan sana'a
kana wannan ina wannan sana'a na kai shekara 20 ina wannan sana'a so sasa
kun ba matsala
ba wani matsala
to me yafi baka dadi a cikin wannan kasuwanci
me abin da ya bani dadi a cikin wannan kasuwanci saboda shine saba da shi shine gabana shine ya bani dadi a cikin wannan kasuwanci
wannan kasuwanci yana biya ma bukata
alhamdulillah Allah saboda na yi alime kuma na yi suna na yi samu yaya a cikin su kuma alhamdulillah Allah
kuma duk cikin wannan kasuwanci
cikin wannan lalura
to me yafi baka takaici ko jan haushi a cikin wannan kasuwanci
abin da ya bani takaici kaya ya zo mu tace ce shi dane naka dan jin takaici saboda kuma na san ita yau da gobe ce kuma dole duniya ya zo mata cikin wannan lokaci
sunana baban gida ciyaman na oyamabo sasa ibadan
oyamabo me yake nufi da oyamabo
abin da yake nufi da oyamabo masu sai da kayan gwari
okay masu talla kenan
eh masu talla a zo a siya eh shine ake nufi da oyamabo zo ki siya
to ciyaman wannan kasuwa ba ta yi sai da wannan tallata oyamabo
a gaskiya ba ta yi sai da wannan oyamabo domin shine ginshikin kasuwa ma domin idan aka ce yau kai dillali ne ba ka da dan oyamabo wanda zai tsaya kware da gaske ya rike wuta wurin sayar ma da kaya da mutunci ya kira mata to idan ba ka da irin wannan to karshe dillancin ka ba zai tasiri ba idan aka ce yau kana da masu sayar da kaya lafiyayyu da za su kira mata su yi musu alaye har mace tun ba ta ra'ayin kaya ko da bai mata ba saboda yawan alayen da za ka yi ta yi mata kaza 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 sai ka ga fasiye kaya
to idan ba a wannan tallata oyamabo kamar yaya kaso za ta kasance
in kana da dan oyamabo wanda bai da irin wannan kokarin sai ka ga kayan kowa ya kare naka kawai zai rage a kasa abin da kake siyarwa naira 5000 sai ka ga ka dawo kana sai da shi naira 2000 an kisiye saboda wanda yake siyar ma bai da kokari da zai dinga kiran mata da za su dinga siyan kaya amma idan yana da kokari sai ka ga kayan ka ya tafi a lokacin da ya kamata
ya ilonita ta san
7000
ako kan 7000 iloni jale
5000 ni jale
sai kodi
kodi aka
shaibu abdullahi an wanda aka yi sani shaibu na abu kodi aka nan kasuwa sasa ibadan yaya ake sai da wannan ata yanzu dai muna sai da naira 7,700 kowane guda daya to yanzu yana tsada ne ko yana arha a yanzu ya sauko farashin shi ya sauka yanzu saboda a yayi yawa yanayin kasa kuma ba kudi sosai wani lokaci ne zai tsada nan zuwa kwana 4 zuwa kwana 3 kamun salallaya zai farashin shi zai tashi a can da nawa ake sai da buhu a can da muna sai da 9,800 karamin farashin shi kenan ada yanzu kuna samun ciniki sosai saboda faduwar farashi kai ciniki ya ragu sosai dan muna da na shekaran jiya har yanzu muna fama da shi dan shekaran jiya bai kare idan ana ciniki kana sai da kamar buhu nawa a yini a wuni ana ciniki zan yi sai da kamar guda 50-40 zuwa dai abin da yayi sama to yanzu kamar nawa kake sada ayi yanzu gashi na soke guda 20 duka guda 7 da sai na bar wurin yan ata da tumatir gani nan wajen yan albasa
ilari kon albasa ilani ilajo ilata
yalla bai ina sunanka
sunana Salisu Ibrahim
to wannan abin haka ilari minene me yake nuhi
ina nufin rabi da rabin rabi
kamar nemi kenan
na albasa
kamar kondo ko buhu
kondo ne muke rarrabawa cikin shi
to ya farashin kondo yake
farashin kondo ya danganta da kai na yan bombon buhu idan buhu na 28,000 kamar wannan haka 27,000 ne yanzu rabin shi rabin kondo na ka raba shi gida hudu ana sai da kowanne 6,750
mun wancan kondon
shi ma duk farashin shi daya
sunana Muhammad Awal Tahir mai sai da albasa a sasa Ibadan
yaya kasuwancin albasa yake halin yanzu
to alhamdulillah kasuwar albasa farashin ta yana tafiya hawainiya kasancewa wannan cuta na corona da ta shigo duniya mun samu nakasu kwarai da gaske bisa ga yadda alula take tafiya yanzu
kafin cutar corona ta shigo a cikin kasa kasuwancin albasa na tafiya sosai
gaskiya yana tafiya muna da kalubale da yawa bisa ga yadda al'amuran suke tafiya da idan muka lodo kaya da karewa kusan sanda ko sojoji suna karba kamar 200 haka a hanya to amma in caji suke 2,500 in muka suka samu lajin suna cewa 10,000
akan mota daya
kan mota daya kudu kuma daga Sokoto ko Maiduguri ko Kano ko Zaria bandin nawa zamu fuce kafin mu zo nan na ainihin ma'aikata a hanya
wannan gate din su ko shinge
eh gate shinge ba Allah dai san iyakar shinge da zamu wuce kafin mu zo nan Oyo State ka zuwa Lagos akwai kamfanin ga wanda yake wannan cutar corona ta hana su aiki duk an rufe in bandin da ka ba dan bude
kuma kamfanin kan suna amfani da albasa ne
kore da gaske akwai kamfanin dan ba albasa bai aiki ba akwai gidan abinci restaurant in ba albasa babu akwai abin nan wanda suke cewa caterers wanda suke ake gaye su
da abinci
yau masu dawo abinci
to misali wannan buhu da ni gani da a shasha a da nawa kuke sai da wannan buhu
to kun kaka da muna sai da shi 10,089 har sai a daya ko wanda buhu amma yanzu saboda wannan in ki samu hanya ya danganta irin kyawun ta
to wannan buhu na bayan ka kamar yanzu nawa ake sai da shi
wannan azan farashi ita kuma yanzu ma aka sai da kamar 21,000-22,000
to a da nawa aka sai da ita
da farkon kaka ka hamkuron da shigo ana sai da 6,700
to wato albasa wani gefe ta kara kuɗi kenan
eh kwarai da gaske wani gefe ta faɗi insha Allah
yanzu da aka tankari sallallaiya ana tsammanin albasa ta farashin ta tashi
gaskiya zai tashi saboda abu guda mutun suke dauko albasa yanzu sun koma daukan raguna farashin da masu rago suke bi masu mota mu ba za mu ya ba
daga waɗannan jihohi ne ko
kuke kawo wannan albasa zuwa nan kasuwar Sarara ta Ibadan?
Akwai Yobe, akwai Zamfara, akwai Sokoto, akwai Zaria, ko da yake ba su ga zuwa nan saboda jaci an ba su yanda kasa yamura.
To ya bambancin farashin albasa Yobe da Zamfara da sauran jihohi?
To Zamfara da Yobe kusan farashin su dai ne, Sokoto ta sha bambanci saboda manyan buhuna, su suna manyan buhuna.
Suna na tawa.
Ni kizo sai nan.
Tantashe.
Ke sai?
Na sai tantashe.
To nawa ke sai wannan buhu?
Yanzu 7,000. Amma da 8,000.
Yanzu ya ara kenan.
Ya ara hanyar. Saboda ta yi yawa yanzu.
To ke ji dadin yayi arfa?
Ah mun ji dadin da ara han. Ta mu ci riba. Muna sai da yawa.
A da buhu nawa kike sai?
Buhu da yanan. Saboda tana da sada a lokacin. Amma yanzu muna siya biyu. Saboda ta yi ara hanyar.
Eh sunana Muhammadu dan kasa. Ina daya daga cikin jami'ina wayannan wannan kasuwar Sasa Market Ibadan. Eh kasuwancin mu nan lafiya Allah yake tafiya babu wata matsala. Kasuwancin mu lafiya Allah yake tafiya.
To yaya hulɗa da masu masaukin ku watan Yarbawa kenan a nan unguwar Sasa?
Ya dai lafiya Allah muke da mu da su amma yanzu sun kunno wuta suna nuna mana cewa garin nan garin su ne. Yanzu tsakanin mu da su ba wani zaman lafiya muke samu ba. Yau kotu, gobe ki police station, sannan kuma ba mu da security. Barayi su shigo su ta sata kuka duba rawo kawai sai fada a gida. An ka bi shi kaga yana iya kawo fada na kabilanci.
To kun taba sanar da gwamnati a cikin waɗannan halaye da kuke ciki?
Kwarai da gaske gwamnati yana sane da shi. Karan kansa ya ba mu karfi, ya ba mu support
shi gwamnatin jihar Oyo.
Duk inda aka samu guri mai kyau a bari shi yaji ba wata matsala in Allah ya yarda.
To yanzu kun nemi wuri?
Mun nemi guri.
A ina?
A Iroko. Iroko din nan wanda din Ikiriku local government nan muka samu wuri.
Yanzu kuma za ku tashi ku bar nan Sasa ku koma Iroko?
Insha Allah in Allah ya yarda.
Zuwa wannan lokaci ne za ku bar wannan kasuwar Gwari ta Sasa ku koma Iroko?
To muna nan dai muna shirye-shirye na bari. Muna nan muna ta gyare-gyare can. Allah ya yarda za mu koma can.
Ko kana da wani sako ga jama'ar wannan kasuwa ta Gwari da ke Sasa Ibadan?
Eh kwarai da gaske ina da sako ga mutanen mu nan. Babban sako na shine a zauna lafiya.
Jama'a, ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole kenan. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, ni Hassan Umar Tambuwal nake cewa sai wani jikon. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To masu sauraro, kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu kawo muku ƙarashin tattaunawa da Dr. Anna Gang ta asibitin koyarwa na Jos jihar Plateau a Najeriya, inda ta yi wa wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji bayanan dalilai da dama da ka iya jefa masu aikata fyaɗe yin wannan ta'asa. Sannan za mu aje wannan batu da bayyana muku matakan da gwamnatin Najeriya ta ɗauka wajen yaki da wannan annoba ta fyaɗe. Yanzu ga Dr. Anna Gang inda za ta yi mana bayanin matakan da al'umma ya kamata su ɗauka domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan mummunar ta'asa ta fyaɗe.
Yadda ba zan gaji da cewa mutane gaskiya a yi gudun shaye-shaye. Mutane ya kamata a yi gudun shaye-shaye ko na mace ko na miji. A yi kokari kuma muna wayar da yaranmu, mu iyaye, muna duba mene yaranmu suke yi, mene yaranmu suke karanta, mene yaranmu suke kallo. A especially kwanan nan da yanzu kin ga internet, ana barma yara anyhow. Musamman yanzu ma da ake wannan zamanin coronavirus din, ba ana tura aikin makaranta a internet, wane ne muna bawa yara waya. To ya kamata mu duba mene suke dubawa da yake nan na biyu ya kamata kuma iyaye mu dinga koyar ma mazan mu yaran mu maza da mata cewa kowa fa mu girmama junan mu kowa ya gane cewa jikin wani ko na miji ne ko na mace ne abu ne mai muhimmanci ga mutumin bai dace a ce in je in yi amfani da jikin wani ba tare da sanin shi ba tare da yardan shi ba to ya kamata mu koya ma yaran mu girmama jikunan junan mu sannan kuma mu daina ba da hujja yadda na faɗa dazu ba hujja fyaɗe ko ga mata ta cire kaya nake tana tafiya akan hanya kai na miji sai kai kokari ka kame jikin ka ba wai mun ce mu dinga yawo nake ba amma mu nuna ma mutane cewa ba hujja sa'annan idan ya faru da na mace har ta bude baki ta faɗa ko na miji kada mu fara neman dalilin da zamu karyata ta because idan muka fara karyata su ko kuma muna neman muna cewa ai laifinka ne ai dakin ni kaza da baki kaza ba dakin je wuri kaza da baki ce kaza ba ko kuma ai dakin yi faɗa wani lokaci fa matan nan ba su ayin faɗa don sananin tsoro ne idan tsoro ya kama ka wallahi ba za ka iya faɗa ba wani lokacin so ya kamata mu daina karyata su mu yarda cewa babban abu ne sannan idan ya faru kada a yi shiru kada a yi shiru a nema musu taimako a kai su asibiti a je a duba su a yi musu taimako a ba su shawara a ci gaba da duba su na ɗan tsawon lokaci a tabbata cewa komai ya yi daidai kafin a bar su su ci gaba da rayuwa sa'annan kuma ya kamata idan ya faru mu al'umma gaba ɗaya mu sani cewa ba mu addu'a abin da ya faru amma idan ya faru abin da za mu yi shi ne mu yi kokari mu kai kara ko da waye ne ya yi a kai kara wurin hukuma idan abin nan ya faru shawaran da zan bayar shi ne lokacin da ka lura cewa an yi ma yarinya amma mata ko an yi ma namiji fyaɗe kada ka canja masa kaya kar ka canja mana mutumin kaya kada ka yi wanka a kai kara a kai asibiti haka don aka share ko aka yi wanka aka yakan zo ya yi wahala a tabbatar da cewa an yi haka amma idan ba a canja kaya ba yanzu akwai abubuwa da yawa akwai gwaje-gwajen da za a iya yi bisa ga abin da aka bari akan kaya abin da aka bari a jikin na macen ko mijin wanda har zai iya sawa a kama wanda ya aikata wannan abu to bayan da an kai an je an kai asibiti an da ke wannan abun kafin mutum ya yi wanka yawa sannan kuma ko da waye ne ya yi ayi kokari a kai wurin hukuma haka kai wurin hukuma akan zauna an aka yi magana da mutumin za a iya ganewa a wannan lafiyar shi kuwa ba lafiyar shi kuwa ba to sai a kai shi asibiti in aka kai shi asibiti to kin gani za a iya a nema mishi taimako domin yadda na faɗa da su waɗansu wanda suke yin fyaɗin ma su da kansu ba su da lafiya taimako suke bukata to kin ga za a iya taimake su idan suna da wani cuta ne za a iya magance su
Allah ya kyauta. To kamar yadda na faɗa a farkon shirin a makon da ya gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wani committee wanda babban attorney general mai shari'a Abubakar Malami ya kaddamar da zai yi nazari akan yawaitar fyaɗe da kuma ba wa gwamnati shawarwari akan matakan hukunci da ya kamata a dauka duk da cewa jama'a na da mabambancin ra'ayi game da haka.
Lalle abu ne wanda ake dama tsammani tuntun zai faru tunda sanadai sun diba wannan abu na cewa majalisa sun diba wannan abu kuma sun kawo kunce-kunce wanda ya kamata a yi tsakani da Allah ana iya cewa zai iya taimakawa a kuma bi a hankali da ishu na cewa mun sha gani mu da muke malamai wasu matan suna dawowa makaranta ne saboda ma su samu mijin ko kuma samu mazaja irin wa'annan ba za ka taɓa samun wani abu so is kamar 50-50 haka
wani a sa wani kwamiti ko kar a sa kwamiti ba abinda cin kafin haife mu aka riga aka yi wannan law din su ne suke a penal court da su ne da suke a criminal court din ko su ya kamata a samu a ga cewa wannan lokacin da aka yi su ne ko ya riga ya wuce a da wata kila ba za a iya ganowa ba yanzu ga DNA nan ana ganewa yanzu nan za a gane mutum ya yi laifi ko bai laifi ba sensitization shine a duka za a nuna mutane cewa idan abin ne ya faru a daina rirrufa shi because abin nan ko state crime ne amma a matsayin mutumin ko mutum wanda aka yi faɗe din na cewa shi dan kasar Najeriya ne ko shine yanzu magana kuma Najeriya tana da hakkin ta biyo mutumin nan kadi ta tabbatar cewa an kunta wanda ya mishi wannan laifi
ni matsayina na masanin shari'a ban ga aibin yin haka ba idan har na duban wannan annobar ta bangaren ilimi ne a ƙasa kamar fiade da ake ta yayatawa da kuma abin nan da ake zargin malamai da daliban su ana iya lomi shi ta umurni na musamman abinda muke cewa directive daga fara shugaban ƙasa idan har aka bada wannan umurni na musamman amma ministry ta ilimi ta ƙasa shi kuma minista yana iya bada aka umurce su dauka idan har aka samu wanzuwar haka ita ce aka fa doka wanda yake idan har abin da gwamnatin tarayya take kunanin yi kenan
fiyade ne har so uku shekara na hudu lokacin makwabcin mu ya lalata ni iyaye na sun sani lokacin sanan shekara na 12 abokin ba dan abokin babana sanan kuma shekara na 15 a lokacin ina hostel a secondary school a Ogun State na biyu it was continuous ba so uku ba it yana tayi ne akai kuma duk lokacin da yaga zan yi magana zai ga mu zan kashe ki I'll kill you if you talk na uku din kuma ina hostel na tana rana banda lafiya to shi kade ne a gida bai je makaranta ba kowa da kwasan ta makaranta an samu drip yauke za ku samu sauki ko kuma
anan zamu jingine wannan batu na fiade a tara mako na gaba inda zamu shiga wani babu halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da Jilly Lazarus Gresham da ta hada mana shirin nici a Aisha Tusle ku kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi
Reverend Pastor Sumaine Labo ina aikin Ubangiji da kwanan bishara a RN a nan cikin Niger a birnin Maradi ina godiya da mu wannan zarafi yin magana game da zamantakewa wanda Allah ya bamu mu yi a matsayin mu na ƴan Niger da ma waɗanda suka zabi su zauna Niger saboda zamantakewa da rayuwa da dukkan abin da ya shahi aiki da kasuwanci da sana'a Ubangiji ya kiraye mu ga mu zauna lafiya a matsayin mu na ƴan Adam wato ba tare da wani bambanci ko na kristanci ko musulunci ko ko wani bambanci na addini ko na fata ko na kabilanci ba Ubangiji Allah ya kiraye mu zauna lafiya domin zaman lafiyar mu yana taimakawa ga zaman lafiyar waɗansu yana taimakawa ga tamu zaman lafiya shi yasa muke da wajibin a matsayin mu na mutane waɗanda muke da hankali waɗanda muke da damar mu bayyana sanin Allah ta wurin zamantakewa mu da rayuwar mu tare da sauran mutane muna bukatar muhara da tattalin zaman lafiya domin in babu zaman lafiya babu wani aikin ci gaba da za a iya yi kai in babu zaman lafiya ko mutum ya samu abinci bai da halli bai da yanayi da zai iya yace shi shi yasa muna da wajibi a matsayin mu na ƴan Niger mu zauna lafiya da juna kowa ya ga mutuncin dan uwansa ba tare da sukar ra'ayi ba ba tare da tsangwama ba ba tare da kushewa ba tare da wariya ba muna da wajibi idan dai muna kira bisa ga sunan Allah wanda muna jira wata rana ya ba mu sakamako to daga cikin sakamakon nan Ubangiji Allah wanda yake sa ɗan Adam su zauna cikin salama yana so mu yi tattalin salama magana Allah ta ce mai albarka ne wanda yake shirka salama domin shi ma zai zauna lafiya har ma ƴaƴansa da ƴaƴansa za su zauna lafiya a matsayin mu na Kirista Yesu Almasihu ya koya mana cewa in ya danganta daga gare ku ne ku zauna lafiya da kowa kenan yana yiwuwa kowa ya zauna lafiya da makwabcinsa in ya so in ya yarda shi yasa in dama ta samu kamar irin wannan muna kira ga ƴan uwa maza da mata manya da kanana mu yi tattalin zaman lafiya da kiyaye mutuncin juna ta haka Allah zai sa mana albarka ta haka ubangiji Allah zai ba mu kasar mu ta ci gaba
saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku